Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim ke farin cikin jan ragamar shirin namu a yau Juma'a wadda ta kasance ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta ƙaƙabawa kayan ƙasar Mexico haraji kashi 5% wanda zai fara aiki a ranar 10 ga watan Yuni. Yayin da yake nanatawa, rahoto mai bincike na musamman ya wanke shi, shugaba Donald Trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na Amurka, tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller, mai yiwuwar sha'ani. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali. Bayan kusan watanni 6 da aka ce ba a buƙatar wakilinsa,
'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ci gaban da suke neman samu a sabuwar gwamnati.
Dai Allah ya sa aka samu tsaro, to Allah ya da kowane alheri daga baya wannan abu ne mai sauki.
Abinda muna son matasa su samu shine aikin yi da harkan makarantu.
Muna kuma da fashin baki kan batun tallafawa matasa zurfafa ilimi a Najeriya, sai kuma shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Hawwa, yau me kike tafi da shi?
A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwance.
Fitsarin kwance a likitance ana kasa shi kashi biyu.
To sai ku kasance tare da mu kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga labarin duniya mai karantu Daula Salim. A cikin kokarinsa da hana bakin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta ƙaƙabawa kayan ƙasar Mexico haraji kashi 5% wanda zai fara aiki a ranar 10 ga watan Yuni. A cewar Trump, a ranar 10 ga watan Yuni ne Amurka za ta saka haraji kashi 5% akan dukkanin kayayyakin ƙasar Mexico da suke shigowa ƙasarmu, har sai lokacin da bakin haure suka daina shigowa ƙasarmu ta Mexico, sannan mu cire. Trump ya faɗa a sakon Twitter cewa harajin zai fara aiki ranar 1 ga watan Yuli, zai ci gaba da ƙaruwa har sai ya kai kashi 25% kafin 1 ga watan Oktoba idan har ba a magance batun kwararan bakin haure ba. Ya ƙara da cewa zai cire haraji idan har aka shawo kan matsalar bakin haure. Da safiyar jiya Alhamis, Trump ya ce yana shirya babban jawabi akan batun iyakar. A baya shugaban ya zargi ƙasar Mexico da rashin ɗaukar ƙwararren matakai hana bakin haure da ke fitowa daga ƙasashen tsakiyar nahiyar kudancin Amurka shiga Amurka ta ƙasar ta. Yayin da yake nanatawa cewa rahotannin mai bincike na musamman ya wanke shi, shugaba Donald Trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na Amurka, tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller, mai yiwuwar sha'ani. A cewar shugaba na Amurka, bai kamata a ce tun farko an sa Mueller ya jagoranci wannan binciken ba, saboda domin dama can baya ra'ayin Trump. Shugaban ya faɗa wa manema labarai a safiyar Alhamis a fadarsa ta White House bayan wuni guda, bayan da Mueller ya yi jawabinsa na farko a bainar jama'a akan binciken da ya yi kan shishigin ƙasar Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016. Shugaban ya ƙara da cewa Mueller baya sona, ya yi haka ne domin ya ƙara jagorantar hukumar FBI. A lokacin da yake cikin jirgi akan hanyarsa ta zuwa Colorado, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Mueller na ɗaya daga cikin mutane da suke kai masa ziyara a ofishinsa na Oval domin a ba su mukamin daraktan hukumar FBI. Ya kuma kwashe shekaru 12 akan wannan mukami. Nace masa san ba zai yiwu ba. Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar China akan yadda take tauye haƙƙin waɗanda suka yi zanga-zangar lumana a filin Tiananmen a ranar 4 ga watan Yuni shekarar 1989, inda aka yi musu kisan kiyashi. Amurka tana kira kuma tana ci gaba da yin haka kamar yadda sauran ƙasashen duniya suke yi akan gudanar da cikakken bincike game da kisar da tsara mutane da kuma ɓacewar wasu mutane, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Otagos yana fadawa muryar Amurka a jiya Alhamis a wani taron manema labarai. Otagos ya kara da cewa muna bukatar waɗanda aka saki, mutanen da aka kulle saboda kokarin da suke yi. Na ganin ba a manta da cin zarafin da ake yi wa mutane a dandalin Tiananmen, kuma aka ci gaba da tsoratar da masu zanga-zangar da iyalansu. Shekaru 30 da suka wuce, dalibai sun jagoranci wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokradiyya da ta tara mutane a dandalin Tiananmen da kuma kin jinin rashin gaskiya tsakanin shugabannin. Masu zanga-zangar sun kuma yi kira ga sauya yanayin siyasar kasar da kira domin tabbatar da adalci da gaskiya. Masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun yi imani da cewa an kashe dubbannin mutane yayin da wata motar tanka ta afka a dandalin Tiananmen. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Alhamis ya ambato sunan sabon wakilinsa a Somali bayan kusan watanni 6 da aka ce ba a bukatar wakilinsa na baya kana aka kore shi a kasar. Wani ma'aikacin diplomasiya ba Amurka James Swan ne zai zama wakilin Guterres na musamman. Swan zai maye gurbin Nicholas Haysom dan asalin Afirka ta Kudu wanda gwamnatin tarayyar Somali ta buƙaci ya bar ƙasar watanni 4 bayan ya kama aiki a ƙasar. Gwamnati ta nuna fushinta akan wata wasiƙar da Haysom ya aika wa hukumomi akan batun Muktar Robo, tsohon shugaban kungiyar Al-Shabab wanda ya shiga siyasa kuma yake neman takara a jihar Kudu ta Yamma.
Daga Daula Salim da karanto labarai.
Madan labarin bude taskar rahotannin namu da batun harkokin mulki a Najeriya bayan ratsa da shugabanni a wani wa'adin mulki da talakawa suke ci gaba da bayyana abin da suke son ganin shugabannin nasu sun maida hankali akai. Ga abin da wakiliyarmu Zainab Babaji ta jiwo a jihar Plateau.
Sunana Luka N. Damlak. Abin da muna son matasa su samu shine aikin yi da harkan makarantu, su samu su dube harkan makarantu so da matasa in ya tashi ya gama makarantar nan yana da wani sani wanda zai iya, ba ko ya samu aikin gwamnati ba zai iya taimake shi yayi wannan su abubuwan hannu domin ya samu cin gaba. Shine zai rage wadansu fada, ya rage waɗansu harka wanda kyan ga matasa suna iya samu kansu a harkan da bai dace ba.
Sunana Aisha Espawa.
Me kike ganin kama ya kamata ya fuskanta?
To sai ija kowa da kowa ya zama nashi, mu tafi gaba daya dan a hada kai ai aiki duka tare, na gani shine mafi alkhairi.
Sunana Asabe Maina. Alherin Ubangiji ne zai jagorance shi. Ga hanyoyi yana nan, ga asibiti yana nan, ga makarantu yana nan, wanda muna so yara su ci gaba.
Sunana Umar Abdullahi Dakare. Gaskiya mu Fulani muna da damuwa kaman karamar hukumar ba sako ince a Plateau. Kaman malaman addini nan da aka cire a primary school din nan. Ba a sa wa ƴan su ba ana ce ana son masu NCE ne. To ya kamata a nemi masu NCE in a sa amma makarantun mu na kauye gaba daya yanzu mu yaran mu ba su da karatu. Ba malami ko daya.
Wasu al'umman jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyin su kan abin da suke bukatar gwamnatin Simon Lalong ta yi musu. Shi ko gwamnan jihar ta Plateau Simon Bako Lalong a hira ta da shi kwanakin baya yayi bayani kan abubuwan da zai fuskanta a mulkin sa karo na biyu.
Dole zamu ci gaba da inda muka tsaya kamar inda muka fada a fannin mu na party mu na APC muna ci gaba da ayyuka wanda muka gani a kasa kuma muna karawa da abubuwan da mu iya karawa. A Plateau na riga na fada abun da nazo na samu shine cin mutunci na ma'aikata rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya kuma zamu ci gaba da biyan ma'aikata. Na biyu mun samu abubuwa da yawa kasa ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba mun ci gaba da su muna yi mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa. Babban abin da muke ciki shine zaman lafiya shine na farko wanda muka sa gaba kuma mun ci gaba da zaman lafiya in Allah ya yarda. A wannan lokacin zamu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya kuma zamu barta a zaman lafiya.
Shi ma gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar wanda ma'abucin jihar Plateau ne yace yana da yakinin za a samu sauye-sauye masu inganci a jihar Plateau.
Gwamna Simon Lalong ba mutum bane mai girman kai ba mutum bane mai hayaniya mutum ne yake yi dan jama'ar sa ba dan aljihun sa ba yana yi ne dan ya taimaki jama'a wayannan kuma baya son cin hanci kuma ya kyautata tsaro wannan duk abubuwa ne wanda muke koyi wajen baban mu Buhari.
Gwamnan jihar Jigawa kenan Muhammad Badaru Abubakar. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To daga jihar Plateau kuma sai jihar Borno inda al'ummar jihar ke bayyana wa wakilin mu Haruna Dauda Biyu abin da ya fici masa tuwa kwarya.
Sunana Isa Dahiru Imam daga nan Hausari babban layi fadan farari taro taro ma da farko dai muna masa fatan alheri Allah kuma ya sa a tabbatar mana da tsaro a kasan nan ya kawo mana kuma ci gaba da zaman lafiya a jihar mu.
Batun tsaro kenan shine kuke so?
Eh shine babban dai abin daga bayan tsaro dai Allah ya sa aka samu tsaro to Allah ya da kowane alheri daga baya wannan abu ne mai sauki. Eh shine babban dai abin da muka fi so tsaro a kasa da kuma ilimi.
Yawwa. Alkali Muhammad Nur daga wannan gwa kafto daga Wulari nan bayan filin sukwa. Gaskiya iya fahimta na abin da yake kasa shine rashin tsaro tunda outgoing governor ya yi iya kokarin shi sabon gwamnati kuma muna kyautata zato kuma muna fata zai zo ya gyara mana Borno zai zo ya kawo mana zaman lafiya da yardan Allah kuma muna marfatan alheri. Abu dai da muna kyautata zato ya yi kokarin sa ya ga cewa ya rage talauci da rashin aikin yi shine ya yi kokari ya mayar da wayannan matasan da sun daina zuwa karatu that is boko su koma boko. In baka samu cikakken ilimin boko ba ina ga ko aikin laboranci ma a gani na zai so ya dan ba mutane wahala a koma dai boko tango da muna samu professor muna kyautata zato zai iya kokarin sa kuma muna marfata alheri.
Sunana Muhammad Abubakar Gasol ina anguwar Bulunkutu. Mu fatan mu muna godiya ga Allah da ya bamu wannan dama da muka samu wannan gwamnati. Mu burin mu shine wannan makarantu da gwamnati ya gina a samu malamai da za su lura da harkokin ilimi. Mu babban damuwar mu shine ilimi dan idan da ilimi jahilci ya kawo.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla wannan watan ya kasance watan da ake bukukuwan sauke karatun yan makaranta a matakai daban-daban a duk fadin duniya. Sai dai wata kalubala da daliban Najeriya ke fuskanta ita ce rashin samun tallafin ci gaba da makaranta ko karo ilimi a jami'a da ya zama ko dai babu baki daya ko kuma idan damar ta samu takan zama ne ta masu hannu da shuni. A cikin hiranmu da Professor Samuel Zalanga da ke koyarwa a jami'ar Bethel ta nan Amurka ya bayyana lamarin a matsayin koma baya bisa dalilin cewa
lokacin da na tafi makaranta sali lokacin da je jami'ar Bayero a Kano gwamnatin jihar Bauchi ta biya min kuɗin makaranta na tuna a lokacin kuma wani kamfani ma wanda suka bani UAC kuma sun bani kuɗi domin su tallafa min. To daga baya ne lokacin da aka zo aka kawo wani canji a tattalin arzikin Afirka na Najeriya najin lokacin shugaba Babangida ne yake mulki shine aka cewai yin kudin makaranta da ake ya matasa kaman ana bata kudi ne ya kamata mutane su samu biyan kudi daga aljihunsu haka nan. To a ƙarshe wannan abin yanzu ya zama kusan duk duniya zaka samu yanzu ana so mutane su biya kudi domin su je makaranta. To lahanin wannan abin ya kawo lahani domin ya kawo wani canji domin yaran talakawa sau da yawa ba sa iya samu su je makaranta. Kuma a Najeriya saboda ko don ba a saba da tallafawa talakawa ba ne, misali kamar masu kuɗi haka nan, masu kuɗi za su yi tallafawa ma talakawa, ba wai dole sai sun san wayannan matasan ba ko wani abu haka nan. Za a ce kurin duk wani wanda yake da abu kaza yake da abu kaza za a iya tallafa masa. Misali ni zuwa na Amerika da na zo na yi karatu, ba gwamnatin Najeriya ne ta biya min kuɗin makaranta ba. Ba ni da wani mai mukami a gwamnatin Najeriya wanda zai taimaka min samu wannan abu. Na gani ne kurin an naga na je wani wuri ne kurin na bincika na samu cewa akwai wani abu kamar haka wanda zan iya rubuta application kuma zan iya samun abin na rubuta. Kuma abin mamaki sai suka bani, suka dauki nauyina na wajen shekara 7 ne ko nawa ne. So ya kamata da mu samu wani abu haka a Najeriya, musamman ma kamar arewacin Najeriya. Ta ma sau da yawa mutanen mu wanda suke da kuɗi da yawa ba su cika damuwa da yin wani abu.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan fitsarin kwanci, wato bedwetting a Turanci. Abin da ake nufi da fitsarin kwanci wata larura ce wadda mai yinta yake yi idan yana bacci ba tare da saninsa ba. Wani zubin yakan yi mafarki yana yin sa ne a inda ya dace, wani lokacin kuma yakan tashi ya ganshi ne har yayi fitsarin, wanda mai fama da wannan larura ake kiransa da amalala a kasar Hausa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barkanmu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan fitsarin kwanci.
Fitsarin kwanci a likitance ana kasa shi kashi biyu. Ya kamata yaro idan ya kai shekara 5 a ce ya daina fitsarin kwanci. To idan ya kasance tun da aka haife shi har ya haura shekara 5 din nan yana fitsarin kwanci, a likitance ana ce masa primary bedwetting anuresis. Idan ya kasance kuma bayan shekara 5 din nan ya daina fitsarin kwanci har kusan wata 6 bayan shekara 5, misali ya kai har shekara 6 baya fitsarin kwanci, sai daga baya kuma sai ya dawo yana fitsarin kwanci, ana kiran wannan kuma secondary anuresis. Shine kashi na biyu a takaice kenan abinda fitsarin kwancin ke nufi.
To likita, me ke kawo wannan larura?
Akwai dalilai da dama da yasa yaro zai iya samun fitsarin kwanci. Akwai matsalolin da suka shafi kwakwalwa, akwai wanda suka shafi mafitsarinta, misali tun daga kenan koda zuwa hanyar da fitsarin ke biyowa ya zo cikin mara wannan bladder kenan, balan-balan da ke tara fitsari da kuma hanyar da yake fita. Sannan akwai waɗansu cututtuka wanda su kuma ba su da alaka da wannan amma suna iya kawo fitsarin kwanci. Misali na kwakwalwan nan, saboda kwakwalwa ita ce kusan injin da ke sarrafa komai, ita take kawo bladder control din kenan, wato yadda za ta ba da misali ta turo sako yadda bladder din za ta iya aje fitsarin nan ba tare da ta zubar da shi ba. To idan aka samu wasu ƴan cututtuka da suka shafi kwakwalwan nan ko laka, inda hanyar da ya kamata ta control din bladder din aka samu matsala, tana iya kawo yaro ya rinka fitsarin kwanci. Idan aka samu matsala da yadda ko shi koda ta ginu ko hanyar da wannan bututun da ya hada koda da ita balambalan da ke tara fitsarin, ko kuma ita kanta balambalan da ke tara fitsarin, ko kuma kofar fitar fitsarin ya kasance abinda ake cewa sphincter suna da matsaloli, yaro zai iya samun fitsarin kwance. Idan aka samu kwayoyin cuta suka shiga ma fitsara, abinda ake magana kenan urinary tract infection, wato kwayoyin cuta su shiga mafitsara, saboda mafitsara ba kwayoyin cuta a cikinta idan komai lafiya. To in suka shiga cikin nan wurin za su iya kawo yaro ya samu fitsarin kwanci. Wanda suke da cututtuka da suka shafi misali irin su diabetes, saboda shuga yana kawo fitsari ya taru da yawa, suna iya samun fitsarin kwanci. Akwai wata irin diabetes kuma wanda ba shiga ne yawa ba, wanda ake cewa a turance diabetes insipidus, wato shi ma ruwa ne yawanci yake taruwa, yaro ke fitsari fiye da kima, yana iya kawo fitsarin kwance. Akwai da yawa daga cikin yara da suke da fitsarin kwance babu wani dalili da yasa suke samun fitsarin kwance. Duk bincike ya nuna komai lafiya lau, amma suna samun fitsarin kwance. Akwai abin da ake maganar abin da yanayin tunanin dan adam, abin da psychology kenan, kamar yaran da suka shiga cikin wani mummunan hali ko wurin da ake yaki, ko suka ga wani abu na tashin hankali ko wani abu na gallazawa da ke samun su, yana iya sa yaran da da baya fitsarin kwance ya samu, yazo kuma yanzu yana fitsarin kwance. Hatta misali a makaranta ya zama yaro akwai wani abu da yake tsoro ko ake cutar da shi, yana iya sawa yaron da da baya fitsarin kwance ya dawo yana yin fitsarin kwance. Saboda haka akwai dalilai da dama da za a iya samun yaro ya zama yana da fitsarin kwance, sannan kuma akwai da dama daga cikin waɗanda suke da fitsarin kwance ba su da wata matsala ta cuta.
Kamar daga wani shekara ne ma fitsarin kwance yake zama matsala?
Yawanci ya kamata idan yaro ya shekara 5 a ce ya daina fitsarin kwance. Saboda haka idan ya haura shekara 5 yana fitsarin kwancen nan, to gaskiya da akwai matsala da ya kamata a bincika. In kuma ba a samu komai ba, to sai a duba yanayin zamantakewa. Wani lokacin watakila akwai wani abu da ke damun yaron, ya kamata dan bincika a lallaba, watakila za a iya gano dalilai.
To kamar wasu irin illoli fitsarin kwance ke iya haifarwa?
Babban illa shine ga tunanin yaron. Yara 'yan uwanshi za su rinka mai dariya, za a hantare shi, to kuma wannan gaskiya yana cutar da su. Yakan iya cutar da su ba wai kawai a lokacin da suke yarinta ba ne, yana iya cutar da su har girmansu. A al'adarmu idan yaro ya yi har za ka ga hawa ga ake masa, ko kuma su kansu iyayen yaron sai ya kasance suna muzanta shi, suna tozarta shi. To idan fa aka yi wannan, maimakon ya samu sauki, abin zai ta'azzara ne. Yaron nan fa ba da niyya yake yi ba, shi ma yana fatan a ce da ba zai yi ba, to amma sai ya zama hakan ta faru. Akwai wani yanayi kuma yanzu misali, idan lokacin sanyi ne misali, ba a yin zufa sosai, saboda haka yawan fitsari yana karuwa. Ita kuma bututun shi balambalan mafitsaran nan yana da iyakar girman fitsarin da zai dauka. Misali a ce yaro yana da nauyin kilo 20, a ce kuma kowane mutum yakan yin fitsari kamar a ce misali idan kilo 20 shi wannan yaron yake, zai akalla mil 20 zuwa mil 60 na awa daya. To kenan idan ya yi bacci na awa 4 zuwa 6, zai iya tara kusan mil na fitsari, milliliter zai iya kusan tara kusan 300. Kaga kenan mafitsaran nan ta cika. In ba mai nauyin bacci ba ne zai iya farkawa ce zai fitsari, amma mai nauyin bacci ne ko kuma bai dade bai yi bacci da wuri ba, yanzu ya kwanta, fitsarin nan kuma ya taru, to zai fa iya yin fitsarin kwanci. Saboda haka irin wannan akan dan yan dabaru, misali sai a tada yaron sai ya fitsari sai ya ci gaba da baccin shi.
To likita, idan yaro yana fama da wannan matsalar, ka ce kar a hantare shi, to yaya ya kamata a yi?
To abin na farko shine a je asibiti a tabbatar shin yaron yana da wata cuta ne wadda ta sashe ke kawo fitsarin nan, sai a dau mataki. Idan bashi da wata cuta, aka bincika kuma ba wani abu ne ya sa shi kamar tsoro ko firgita ko wani cin zarafin shi ake yi ba, duk su ma ya kamata a bincika, saboda in an gane wannan za a iya mai maganin su, shi ma zai kawo sauki. Idan duk aka gane babu ɗaya daga cikin wannan matsala ce, ana iya misali a ce to ko da alarm clock din nan wanda daga lokaci zuwa lokaci zai tashe shi kafin mafitsarar da ta cika gaba ɗaya, sai a tashe shi sai ya je fitsari. Misali na ba da ɗan yaron da yake kilo 20, zai iya cikin awa 3 zai iya yin fitsari mai kamar mil 180-120, sai a tashe shi sai ya fitsari sai ya koma. In aka yi haka za a iya samun saukin wannan. To amma in hantara ne, to ita kanta hantara fa tana daga cikin dalilan da zai sa ya ƙara yin fitsarin kwanci.
Matsalar fitsarin kwanci yana daga cikin cututtukan da ake iya gada, misali idan iyayen yaro sun yi fama da wannan cutar a baya.
To ba lallai yaro ya gada ba, amma wala'alla yanayin zamantakewa yana iya sawa dalilan da ya sa iyayen nashi suka yi shi ma yaron ya kasance a cikin irin wannan dalilin, kuma ya samu wannan matsalar. Amma ba lallai gado ba, sai dai idan cuta ce, akwai cututtukan da ana iya gada su, wanda idan shi ma ya gaji cutar ne amma ba dan ya gaji fitsarin kwancin ba.
Kamar yaro mai fama da wannan matsala ta fitsarin kwanci, aka kawo shi asibiti aka yi gwaji aka gane cewa lalle mafitsararsa da komai bashi da wata damuwa, bashi da wani yanayi na cuta da yake kawo masa wannan fitsarin, wani irin shawarwari za a ba ma iyayensa ko da shi kanshi yaron domin ganin an kawar da wannan matsala?
Yanayin shawarwarin ya danganta ga yanayin abin da shi likita ya gano. Akwai lokacin da har magani akan bayar saboda a rage fitsarin kwancin nan. Shawarwarin da za a bayar ya danganta ga yanayin abin da likitan ya gano. Wani lokacin ba lallai a faɗa kuma likita gaskiyar yanayin zaman da ake ba, wanda kuma wala'alla abin da ya kawo saboda wannan matsalan ne. Misali yaron da ake cin zarafin shi ba lallai a faɗa masa ba, amma shi watakila likitan idan ya zo wurin duba yaron zai iya ganin alamu na an ci zarafin yaro, kuma sai a dau mataki daga nan. Saboda ka shawarar ta danganta ga menene aka gano.
Akwai wata shawara da zaka ba wa masu sauraron mu, ko kuma wani jan hankali, ko kuma jaddada wani abu da ya kamata masu sauraron mu a ce sun dau mataki akai domin kawar da wannan matsala ta fitsarin kwanci, ko kuma domin a taimaki yaron da yake yi din ma ya daina?
To taimakon farko da yaron nan yake bukata shine daga iyaye da yan uwa, kada a tozartar da shi irin waka da ake musu da cin zarafinsu da ake yi a daina. Idan aka daina wannan zai taimaka wa yaron matuka. Shi yaron da yake fitsarin kwanci nan ya fi son ya daina fiye da kowa. Amma idan aka ci zarafin shi to yannan kuma yana iya zama dalilan da yasa matsalar za ta iya ta'azzara. Amma in an fahimci haka insha Allah za a taimaka wa yaron kuma zai daina. Wani lokacin akan samu iyaye ka ga sun yi zuciya sun ce ba za su gyara wurin da yaron yake kwance ba, wannan bai kamata ba. A yi hakuri yana daga cikin tarbiyya, yana daga cikin matsalolin da za a samu a rayuwa a tarbiyyar yaron. A yi hakuri a taimaka masa, a nuna masa damuwa da halin, amma kada a ci zarafin shi, a ba shi taimakon da ya kamata a ba shi.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma sai tsaraba watan Ramadan.
Sunana Nana Khadija Imam Bello. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan
ahad. To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Cikin kokarinsa na hana bakin haure shigowa Amurka, shugaba Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter da yammacin Alhamis cewa Amurka za ta kakabawa kayan kasar Mexico haraji kashi 5% wanda zai fara aiki ranar 10 ga watan Yuni. Yayin da yake nanata cewa rahoton mai bincike na musamman ya wanke shi, shugaba Donald Trump yana ci gaba da caccakar babban jigon shari'a na musamman na Amurka, tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller, mai yiwuwar sha'ani. Amurka ta yi kira ga gwamnatin kasar China akan yadda take tauye haƙƙin waɗanda suka yi zanga-zangar lumana a filin Tiananmen a ranar 4 ga watan Yuni shekarar 1989.
Da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma nan da sa'a ta 1:30 mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga fasto likita Mantau domin rasuwar yayansa Reverend Eji Yohana na Unity Baptist Church Garaku, wanda ya rasu ran Talata. Za a kuma yi jana'izar saboda Asabar a zuwa ta fawa ɓallewa da ƙarfe 11 na safe. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa, Daula Salim, Malam Sidi da injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri.